إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك يقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولنا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقا دكينا جكين غرم بوچي أجهر بوچي a wannan yammaci na Lahadi, yau muna biyu ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yazo daidai da biyu ga watan uku shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, inda yau za mu tashi kan aya ta 69. Kafin mu shiga tafsiri, akwai wanda ya rubuto tambaya, da ya rubuto da Larabci, ya dage ya rubuto da Larabci. To amma dai bi na fahimta, tambaya uku ce, na dai fahimci biyu, ban sani ba ko daidai na fahimta. Ita ɗaya ta uku ma ni ban gane me yake so ce ba. Tambayarsa ta farko, idan na fahimci ta daidai, yana tambaya ne cewa malaminsa idan ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, misali a ce yana sakin wandansa yana jan ƙasa, to wai shin zai saba masa ko kuwa ban dai san mai ƙarasa cewa zai masa ba? Amma dai yadda na fahimta dai yana nufin idan ya ga malaminsa ya yi wani kuskure, za su rabu saboda wannan kuskuren da ya saba wa sunna, ko kuwa zai iya kiran shi da wani mummunan suna ko wani abu mai kama da haka. Haka dai na fahimci tambayar. Malami ba yana nufin masumi ba. Akwai al-ma'sum, shine wanda aka tsare shi baya saban Allah, wadanda masu wannan sifa su ne mala'iku, sai kuma annabawan Allah. Mala'iku su ne, Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, sai kuma annabawan Allah da aka tsare su daga aukawa duk wasu manya-manyan laifuka, ko da kuskure suka yi, to ba a barin su akan kuskure nan take, wahayi ke sauka ya gyara musu. Waɗannan annabawa ke nan da manzanni. Amma baya ga waɗannan, duk wani wanda ba annabi ba cikin mutane, to zai iya yin kuskure ko da gangan ko bisa kuskure. To kasancewar mutum ya yi laifi ko da da gangan ne, sau ɗaya sau biyu ya tuba zuwa ga Allah, wannan ba shi yake nuna ya zama mutumin banza ba. Mutum zai iya zama mai takawa, mai tsoron Allah, ko da kuwa zai yi laifi, amma kuma ba zai doge akan laifin bai ci gaba da yinsa. Allah subhanahu wata'ala yana cewa usari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardi wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وبنجيتكم يغاوزوا وتغافرا تمسما دغ أوبنجيكم ku yi gaggawa zuwa ga aljanna, wacce faɗin ta faɗin sammai da ƙasa, an tada da ta domin masu taƙawa, Allah ce uiddat lil muttaqina an tara da aljannar domin masu takawa sai Allah ya sifanta su yace alladina yunfiquna fis sirra'i wad darra wanda suke ciyar da dukiyar su lokacin da ake cikin walwala ko lokacin da ake cikin matsatsi wal kadhibina alghayz suke gintsa fushin su suke hadiye fushin su wal afina 'anil nas suke wa mutane afwa shi wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wanda da sifofi ne na masu takawa sai ci gaba da sifadar sifarsu sai ce wallazina idza fa'alu fahishatan sune wadanda idan suka aikata alfahisha wato aikin laifi aikin sabo sabo aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu ta hanyar barin wajibi suka saba wa Allah ta hanyar aikata abinda ya hada su ko suka zalunci kansu ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta musu zakarullaha sai su tuna ubangiji sai su tuna Allah musaffaru li zunubihim sai su nemi gafarar zunubansu wa man yakfiru zunuba illa Allah wa ne ne yake gafarta zunubai ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan abinda suka aikata suna sani kaga cikin sifar masu takawa Allah ya ambaci cewa suka aikata laifi ko dai su aikata zunubi ko su bar wani abu na wajibi amma ba sa dogewa su dore akan laifi suna sani suka tuba su nemi gafarar Allah haka nan ubangiji yana cewa idan ladina taqaw idza massahum ta'ifu min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun lalle masu takawa sune wanda idan shaytan ya shafe su yayi musu wani waswasi tadhakkaru sai su tuna Allah kaga ashe masu takawa shaytan yana iya ribata su wani lokaci amma kuma ba za su doge akan wannan ba saboda haka kasancewar mutum ya aikata laifi sau ɗaya sau biyu ba wai ya doge akan wannan laifin ba ko kuma ayyukan laifuffukansa suka yi yawa wannan ba ka fitar da shi daga cikin masu takawa ko ka fitar da shi daga cikin adalai da Allah ya ce a kafa shaidu adalai to da a ce adali shi ne wanda ba ya saban Allah ko kaɗan shi ne adali to da a duniya yau an rasa adali kwata-kwata da ba za a samu adali ba kamar da Ibn Hibban yake cewa law lam yakun ad-dunya adlun law kana man بل لا يعصي الله هو العدل لم يكن في الدنيا عدل da a ce wanda baya saban Allah a yau shine adali to a duniya kwata kwata ba za a samu adali ba kaga babin shaida kenan ya toshi babu wannan da wai adali da Allah yake cewa a kafa shaida da su ba za a same su ba kenan wanda kuma ba haka bane kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa al-adl man kana ghalibu ahwalihi ta'ata Allah العدل من كان غالب احواله طاعه الله adali shine wanda yawancin lokutansa cikin biyar Allah wato cikin da'a yake yin su ba saban Allah ba saboda haka kasancewar malaminka ka ganshi yayi wani abu ba daidai ba shi zai saka saba masa ba kamar yadda a yau ya zama sara ta rashin tarbiya da muke fama da ita ake kuka da ita malami zai shekara da shekaru yana koyar da ɗalibansa ko ɗalibinsa amma da zarar rana ɗaya ya yi masa wani abin da bai yi masa daɗi ba ko bai yarda da shi ba to shi kenan ya zama abokin gabansa zai iya fita ya shiga social media ya tsine masa ya la'ance shi ya ɓata shi ya gargaɗi mutane ba a daina sauraronsa وعلمه الرباية كل يوم فلما اشتد ساعده رمان يا جماعة أنا كويت شي هربي يا عندي قولي أنا سيميكي أكا هربي سي هربي وانا ميدا واتو كيكاواني دا ممونا بعدين دي بني قوبة نبي أمجي تمتاني كيركي تما سربيا aka kasancewar yana wani abin da ba daidai ba wanda ba shi ke nuna ka yanke masa ka bata da shi ba sai tabbayarsa ta biyu ita ma ina fatan na fahimci larabcin yace a sallar farilla a sujjada zai hada kafafuwansa ne wato in yi sujjada ko zai raba su domin ya ji hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha amma a sallar nafila ne da babu wani nassi karara da ya bayyana cewa ga yadda kafar ka za ta kasance yayin da kai sujjada a raba za ta kasance ko a hade babu nassin da ya zo karara yace ka raba kafa tsakankanin kafafuwanka ko ka hade tsakankanin kafafuwanka wanda yake nuna cewa abin akwai yalwa a ciki ka hade baka yi laifi ba baka saba ba wani nassi karara ba haka nan ka rabe baka saba ba wani nassi karara ba don babu wani nassi abinda malamai kawai suka samu kuma suka yi istinbadi shi ma ba karara yana maganar wannan matsala ba ne a'a istinbadi ne malamai suka yi ko ce wasu daga cikin malamai suka yi cewa da Aisha radiyallahu ta'ala anha tana faɗar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare cikin duhu takan lalibe shi ya taji baya wajen kwanciyarsa sai ta dora hannayenta ta dora su akan digadigansa yana mai sujjada shi ne suka ce tunda ta ce ta dora hannayensa akan digadigansa yana mai sujjada kaga digadigan a hada suke kenan da a raba suke ba zai yi hannunta ya taba duka digadigansa lokaci guda ba wanda shi ne istinbadin da wasu suka yi na cewa za a hade kuma kasancewar a nafila ne wanda ba yana nuna cewa a farilla din ka a yi ba tunda babu wani abin da ya nuna ita farilla din ga yadda za a yi saboda in an samu wani abu da ya yi kama da hade kafar a sallar nafila to zai iya zama a sallar farilla din ba haka ne za mu ci gaba daga aya ta 69 kamar yadda muka faɗa amma ka dawo aya ta بايا قاعدي لوالدك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون
التي أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أفلم يدبروا القول من يسا بزاسي تناني بزرفي با جمد القرآن أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين كوكما أبن يزو مسو بيزو إيا ينسو نفركوا با أم لم يعرفوا رسولهم كوكما بسقاني من ذن ناس بني فهم له منكرون don haka su ba su tantance da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala kamar da muka faɗa a jiya karatun jiya cewa Allah yana inkari ga Qurayshawa Larabawa waɗanda suka ƙi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambato su abubuwa guda hudu waɗanda watakila su ne za su yi hujja da su wajen ƙin yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai abinda yake faɗa na gaskiya ba su tsaya sun yi la'akari da gaskiyar da yake faɗa musu ba sun yi zurfin tunani da dogon tunani akan abinda yake karanta musu na alƙur'ani ko kuma a'a ya zo musu ne da wani abin da ba su saba ji ba ba su saba gani ba wanda iyayensu ma ba su san shi ba ko kuma shi kansa ba su san shi ba don haka ba su tantance da abin da yake gaya musu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ko shi mai gaskiya ne ko shi ba mai gaskiya ba ne dama ita gaskiya kakan gane ta yayin da ka saurare ta ka tsaya ka yi tunani a kan abin da ka ji na gaskiya kakan gane shi yu'rafu al-haq bi dalilihi Al-Qur'ani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam karanta musu na Al-Qur'ani gaskiya ce da sun tsaya sun yi tunani akan ta sun yi duba na tsanaki a cikin abin da yake karanta musu da sun fahimci abin da yake ga musu gaskiya ne ko mutun ya gane gaskiya saboda gaskiyar nan ba a yanzu aka fara fadarta ba ba akan shi aka fara ba to haka nan shi ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba shi ya fara zuwa da irinsa ba kafin su annabawa da yawa sun zo a bayan kasa daga cikin su annabawa akwai wadanda su kansu Qurayshawa a wannan lokacin suna tutiya da danganta kansu zuwa gare su suna Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il wasu ma daga cikin su kamar su Qurayshawa suna cewa jikoki ne na Annabi Isma'ila to kaga ashe abin da yazo da shi na kadaita Allah da tabbatar da cewa akwai ranar alkiyama ba sabon abu yazo da shi ba ballantana su ce an kawo musu wani abin da basu taba ji ba to Allah duk ya rusa waɗannan hujjoji guda biyu nasu na farko abin da Annabi yake karantawa gaskiya ne basu tsaya sun yi tunani sun yi karatu na tarihi a kansa ba shine alqur'ani da biyu abin da yazo musu da shi ba bako bane ba kuntu bid'a min ar-rusul ce ba ni ne farau a cikin manzannin Allah ba an yi manzanni da dama da suka gabaci Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun zo da ɗayan ta Allah da tabbatar da ranar lahira da sauran usulul shari'a to sai abu na uku am lam ya'rifu rasulahum ko kuma ba su gane manzan nasu bane fahum lahu munkirun dan haka su ba su tantance da shi ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama sananne ne a wajensu ba bako bane sun san shi tun tasowarsa sun san nasabarsa iyayensa sun san gidan da ya fito gidan Banu Hashim sun san tasowarsa a gabansu aka rene shi a gabansu ya girma ya yi shekara da shekaru suna ganin irin kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa qul law sha Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adrakum bih faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun Allah ya ce ka gaya musu law sha Allahu da Allah ya ga dama ma talawtuhu alaykum ba zan karanta muku alqur'anin ba wa la adrakum bih ba zan sanar da ku shi ba faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun haƙiƙa na zauna shekaru masu yawa a cikin ku gabanin alƙur'ani yanzu ba za ku hankalta ba Annabi ya shekara 40 a cikin garin Makka a tsakankanin Qurayshawa suna ga komai nashi bai taba da awar cewa shi manzon Allah bane cikin tsawon waɗannan shekaru da ba dan an masa wahayi ba zai faɗa ba saboda haka sun san shi sun san komai nashi sun san nasabarsa sun san amanarsa sun san gaskiyarsa sun san kamewarsa sun san yadda yake da cika alkawari sun san yadda maganarsa take daidai da aikinsa aikinsa yake daidai da maganarsa duka sun san wannan har ma suna masa laqabi bisadiq al-amin cewa shi mai gaskiya ne mai amana ne ya zanto a garin Makka a wancan lokaci duk wani mutum da yake da wani abu mai daraja a hannunsa dukiya ce ko wani abu mai kima yana jin tsoron kai ya rasa wannan abu ko a kwace ko a sace to ba shi da inda zai kai ajiya sai gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wanda suka amince su ba wa ajiyar kayayyakinsu da dukiyarsu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka shi yasa lokacin da ya zo yin hijira bayan sun yi meeting sun yi ta wato ganawar asiri a kan cewa za su kama shi su rufe shi ko su kashe shi ko su kore shi Allah ya sanar da shi ya kuma umarce shi ya hijira lokacin da ya zo yin hijira ya bar sayyidina Ali a Makka ya ce ya zauna garin Makka kai ya biyo su domin ya bayarwa da Qurayshawa da dukkan waɗanda suka ba shi ajiya kayayyakin ajiyarsu wanda shi ne dalilin barin sayyidina Ali a Makka ba abin da ya shahara na cewa sayyidina Ali ya kwanta a kan gadansa ba su kuma kafirai suna leƙuwa suna ganin shi a kwance wanda bai inganta ba zaman sayyidina Ali a Makka saboda ya bayarwa da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya bayarwa Quraishawa ko kuma waɗanda suka bawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ajiyar su ya bayar musu da ajiyar su kunga har zuwa wannan lokacin suna yaki da shi suna fada da shi suna kokarin yadda za su halaka shi amma ba su daina ba shi ajiya ba saboda sun yarda da amanar sa sun yarda da nagartar sa sun yarda da cewa ba zai ci amanar su ba to wannan dabi'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da ita tun yana karami tun tasowar sa duk an masa wannan shaidar shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara yi masa wahayi aka aiko Jibril ya same shi a kogon Daru Hira inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama ya zo masa da wahayi na ayoyin farko na farkon suratul Alaq ayoyin biyar na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida a firgice a tsorace saboda bai taba ganin irin wannan ba bai kuma taba sa tsammanin zai ga haka ba yana zambiloni a lokacin bayan firgicin da tsoron ya tafi daga barin sa sai yake cewa da Khadija laqad khashitu ala nafsi ina jewa kaina tsoro ko wani abu zai zo ya same ni don haka sai Nana Khadija take bayar masa da take bashi ansa da cewa kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada innaka latasilu ar-rahim wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'dum wa taqrib dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haq tace wallahi na rantsi da Allah Allah ba zai tozarta ka ba har abada saboda kai mutum dai bai sada zumunci mutum dai bai daukar nauyin wasu mutum dai bai bawa wasu abin da suka rasa sannan mutum dai bai girmama bako sannan mutum dai bai taimakawa duk lokacin da wata musiba ta hau ta yi hujja da halayensa ta kafa dalili da kyawawan halayensa akan cewa mai irin wannan halaye Allah ba zai tozarta shi ba kuma haka Allah yake sunnarsa ce duk mutumin da yake da kyawawan dabi'u yake da kyawawan ayyuka Allah ba ya tozarta shi wannan sunnarsa ce a cikin bayansa don haka Nana Khadija ta yi hujja da kyawawan halayensa da aka san shi da shi mutum ne wanda yake sada zumuncinsa mutum ne wanda yake ɗaukan nauyin wanda ba shi da shi lokacin da aka yi wani fari a Makka ya kasance ana wahalar abinci a lokacin baffansa Abu Talib da 'ya'yansa daga ciki akwai Ali ibn Abi Talib akwai Aqil ibn Abi Talib akwai Ja'far ibn Abi Talib Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alhakin kula da sayyidina Ali ya dade shi gidansa ya rika kula da shi wanda yana nuna cewa haka dabi'arsa take sallallahu alaihi wasallama tun a wancan lokacin yana daukar nauyi da dawaniyar wasu sannan yakan taimaka wa mutane da abin da ba su taba sa ran za su samu ba shine wa taksibul ma'dud abinda mutum bai taba sa tsammanin za a bashi ba sai ka bashi annabi yana da wannan dabi'ar yana da wannan halin sanna wa taqrid dayf kana girmama bako duk wani wanda ya zo bako ne a Makka kuma ya sauka wajenka to zai ga karamci irin karamcin da ba kowa yake iya yin sa ba sannan wato iru ala nawa'ib al-haq duk sanda wata musiba ta sauka wani bala'i ya auka wa mutane to kana cikin wadanda suke kawo tallafi wani dabi'unsa ne kuma duk larabawa a lokacin sun san da wannan saboda gaskiyarsa a shekara ta yana shekara 35 lokacin da aka zo sake gina Ka'aba ruwa ya zo ya tafi da wani bangare na Ka'aba ta rushe Quraishawa suka ce za su hada kudade na halal banda kudin haram banda kudin zina banda kudin riba banda kudin sata banda kudin fashi za su hada kudade na halal su sake gina Ka'aba kowa ya kawo abin da ya tabbata kudin sa ne na halal aka zo sai ya zanto kudin da aka tara ba zai iya bayar da Ka'aba yadda take a bisa harsashin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gina ta akai ba saboda haka aka dan rage wani guri shine wanda zake cewa Hijru Isma'il to lokacin da suka gaba gini aka zo sanya Hajarul Aswad a wajensa sai rikici ya barki tsakanin kabilan gidajen Quraishawa gidajen kabilun Quraishawa kowace kabila tana cewa su ne za su dauki alfarmar dora Hajarul Aswad a mahallinsa rigima ta kaure tsanani ya tsananta har ma yana neman ya zama ya haddasa yaki karshe sai masu hankalin suka ce a'a mu tsaya duk wani wanda muka su gani ya shigo yanzu ta babu bani shaiba mu ba shi damar ya yi hukunci a tsakanin mu ya yi alƙalanci a tsakanin mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta wannan kofa suna ganin shi suka ce radina bil amirul muhtar mun yadda da abintacce zababbe a lokacin ya zo ya ce to a kawo ya cire bayafinsa ya shimfiɗa ya ɗauko wannan dutse na Hajarul Aswad ya ɗora a kan bayafinsa ya ce to kowace ƙabila ta kama ɓangaren wani ɓangare na bayafin a yi cali-cali aka ɗaga aka je daidai inda za a sa dutsen ya sa hannunsa mai alfarma ya mayar da dutsen a gurinsa kowa ya yarda da wannan hukunci shikenan aka yayyafa ma wannan wutar ruwa lokacin shekararsa 35 a yayin da ga dattawa ɗan shekara 60-70 amma an yarda ya hukunci kuma kowa ya yarda da hukuncinsa ashe sun san da shi sun san shi sun san gaskiyarsa sun san amanarsa sun san hankalinsa sun san tunaninsa shi yasa lokacin da aka ba shi ubarnin ya gargadi danginsa mafi kusanci wa anzir ashiratakal aqrabin kamar yadda yake cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hauka dutsen Safa yayi kira ya kirawo Bani Fihr ya kirawo Bani Adi yayi ta kiran gidajen Quraishawa daban-daban duk suka taru a ƙarƙashin wannan dutse shi kuma yana can tsololuwar dutse wanda ba bai samu damar zuwa ba ya aiko da wakilin sai ya zo ya ga me zai faru ya je ya gaya masa lokacin da suka zo suka taru hadda Abu Lahab a lokacin baffansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bi hadha alwadi turidu an tughira alaykum a kuntum musaddiqiyya da zan gaya muku labarin cewa a bayan dutsen nan a wannan rafin da ke bayan kwarin nan da ke bayan dutsen nan ga wasu mahaya da wakai nan za su zo su kawo muku hari za ku gaskata ne gaba ɗaya su suka ce na'am ma jarrabna alayka illa sidqan warrai da gaske ba mu taɓa samun ka ba da ƙarya ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba gaskiya muka san ka da ita sai ya ce fa inni nazirun lakum bayna yaday azabin shadid ina muku gargadi gabanin wata azaba mai tsanani to a lokacin da ya baffansa Abu Lahab ya daga kai ya ce tabban laka ya Muhammad ali hadha jama'atana tir da kai dan wanda ka tara mu Allah ya saukar da tabbace da Abu Lahab wa tab ma aghda anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab to ka duba ansar da suka bashi kafin su ji abin da zai faɗa a ciki har da shi Abu Lahab din wannan ansar ba wai bar da shi ba har shi sai suka yi ba mu taɓa jarraba ka ba da ƙarya sai dai gaskiya wanda yake nuna cewa wanda ita ce ɗabi'ar sa da suka san shi da shi haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani sashi na sahabbansa su yi hijira zuwa Habasha daga ciki akwai Ja'far ibn Abi Talib lokacin da Quraishawa suka tura wasu wakilai nasu akan su je su gamsar da shi da jashi ya dawo musu da waɗannan mutane ɗan tawaye ne marasa gaskiya ne mabarnata ne a lokacin abinda Abu Ja'far ibn Abi Talib ya yi hujja da shi gaban da jashi game da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallama cewa yayi ya kai wannan sarki mun kasance mu mutane ne a jahiliya muna cikin jahiliya muna bautar gumaka muna bautawa duwatsu muna cin bushi muna aikata kowace irin alfasha muna wato yanke zumunci muna wato muna da bakotaka mai ƙarfi daga cikin mu yana daddabarin ƙarfi ce muna cikin haka sai Allah ya aiko mana wani manzo daga cikin mu hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu har Allah ya aiko mana da wani manzo wanda mun san gaskiyarsa mun san nasabarsa mun san gaskiyarsa mun san amanarsa mun san kamewarsa da kiyaye mutuncinsa kaga abin da ya musu hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko duk sun san shi da wannan ba su san shi da wani hali na Allah wa darai ba ba su san shi da wata ɗabi'a da ake kushe shi da ita ba duk abin da suka sani akan sa alkhairi ne Allah ya aiko shi cikin su dan ya tsabar da su ya tsabe su daga cikin wancan waɗancan miyagun ɗabi'u da suke rayuwa a kansu haka nan Abu Sufyan kafin ya musulunta bayan an samu sulhul Hudaybiyya da shi da sauran fataki waɗanda suke zuwa fatauci ƙasar Sham sun ziyarci yankin Gaza inda yanzu ake kashe ƴan ƙomo Falastinawa yankin Gaza da ake cewa Gaza sun je wannan yanki da riyar fatauci a lokacin sarkin Sham Hiraql shi ma yana Sham yana Kudus sai ya ji labarin zuwan Abu Sufyan wato zuwan Larabawa daga garin Makka fatauci a yankin kasarsa yankin kasar Sham a daidai wannan lokaci kuma an tura masa wasiƙa annabi ya tura masa wasiƙa ta hanyar Dihyatul Kalbi ya je ya kai masa wasiƙa ana yana kiransa zuwa ga musulunci da ya ji haka sai ya ce aje a zo masa da waɗannan Larabawa da suka shigo fatauci ƙasarsa don ya musu tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo ce ina shugabanku suka nuna Abu Sufyan shi ne sarkin Makka kuma shi ne shugaban wannan tawaga ta mataki ya ce to duk ku yaransa ku taho ku tsaya a bayansa ku zazzauna a bayansa idan da masa tambaya ya yi ƙarya ku ƙaryata shi saboda haka ya sa ɗan tafinta tsakaninsu ya yi wa annabi sallallahu ya yi wa Abu Sufyan tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da nasabarsa ya ce eh yana da nasaba wato ɗan dangi ne domin ya fito daga gidan Banu Hashim ya tambaye su cewa shin a cikin iyayensa ko kakanninsa akwai wanda ya taɓa da'awar sarauta ya ce a'a cikin iyayensa babu wani sarki ko wanda ya taɓa da'awar sarauta ya ce to ya tambaye shi yaya mabiyansa ƙaruwa suke ko raguwa ce abinda ƙaruwa suke suwaye na iri ne mabiyansa masu daraja ne manya masu ƙarfi ko talakawa raunana ce a duk raunana ne talakawa ya masa tambayoyi irin wannan to daga cikin irin tambayar da ya masa yake cewa a da can kuna tuhumarsa yana da ƙarya kun taɓa kama shi da ƙarya ce a'a ba ku taɓa kama shi da ƙarya ba ya ce ya taɓa alkawari da shi yarjejeniya ya yi ƙarya wato ya yi yaudara ya ce a'a yanzu dai mun yi wani sulhu ba mu san kuma me zai yi gaba ba ya ce ita ce maganar da ya iya sawa a cikin zancensa ce zire muna sulhu amma ba mu san me zai yi ba yace to me yake gaya mu ce yana umartar mu mu bautawa Allah shi kadai mu bar abin da iyayen mu suke bautawa na gumaka mu yi gaskiya mu yi amana mu yi kaza mu yi kaza dai ya fada a lokacin kafirai ne ba su musulunta ba a lokacin suna cikin wani yanayi na tsananin gaba da kiyaye tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam amma sun yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ne to kaga ashe wata dabi'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da dukkaninsu sun san shi da ita sun san shi mai gaskiya ne daga cikin ansar da Iraqil ya bayar yace ba zai yiwu ba ya kiwa kowa daga cikin kokariya kuma yiwa Allah ku bai muku kariya ba a zaman ku da shi sai kuma yazo ya fara yiwa Allah kariya sai ba zai yiwu ba lokacin da ya gaya masa cewa yana umartar su da sallah da zakka da kame kai da cika alkawari da bayar da amana ga mai ita sai Hiraqil ya ce wa hadhihi sifatu nabi wanda sifar annabi ce saboda haka Allah ke cewa annabi ya arifu rasulahu fahu lahu munkiru wai ba su gane ba su gane ba su san manzan nasu ba ne don haka sun kasa tantancewa da shi ne sun san shi ansar cewa sun san shi sun san gaskiyarsa sun san amanarsa sun san abin da yake faɗa musu gaskiya ne domin a rayuwarsu ba su taɓa jarraba shi da ƙarya ba to me yasa yanzu ba za su yarda da shi ba me yasa yanzu suke ƙaryata shi kaga kenan babu wata hujja ƙaryata shi game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah cikin littafinsa Sharhu al-Aqidah al-Asfahaniyyah da yake magana akan hanyoyin gane annabi na gaskiya da kuma gane annabin ƙarya shi hanyoyi ne ba wai kawai takaita akan mu'jiza ba wasu khawariqul ada a kyawawan dabi'u da shi wannan annabin ya siffanta da su tun kafin annabta da wannan dabi'u kuma da ya ci gaba da nunawa a rayuwarsa bayan annabta su kadai sun isa su ba su shaidar cewa abin da yake faɗa gaskiya ne har ma yake cewa ma'lumun anna mudda'ir risala imma an yakuna min afdalil khalqi wa akmalihim وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم وأنا زي دعور أن أيكوش دم متما زي دعوة يتي أن أيكوش كودي يا زما يا في كوا فلا لا تكين على تندس كي لو كتير يا في كوا كمالا كوكوا يا كسا جي يا في كوا نكسا دتوايا دلالة شوا وتكودي زما يا في كوا كمالا دنقرتا kaga annabin gaskiya ne kenan ko ya zama kowa yafi kowa ci baya da lalacewa kaga annabin ƙarya kenan domin duk mutumin da ya samu manzanci ya samu matsayin da babu kamar sa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas zabi ne daga Allah subhanahu wataala shi yake zabar mutum ya sa shi manzo saboda haka sai ya cika kamalar da Allah yake so sannan ya bashi wannan matsayi to wanda kuma zai zo yayi da'awarta ta ƙarya to sai ka same shi lalatacce saboda haka mai gaskiya akan gane shi daga ɗabi'arsa da halayyarsa da mu'amalarsa da mutane wanda mai gaskiyar daga ganin shi ma za ka gane shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi ibn Salam yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madina in jafala an-nasu ilay wa kuntu fi man ata fara'aytu wajhahu ghayra wajhi kadha yake cewa lokacin da annabi ya shigo Madina mutane an yi tururuwa a je a ganshi yace ina daga cikin waɗanda suka tafi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana bai hudansa bai musulunta ba a lokacin yace ina zuwa muka yi ido hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam na ga da fuskar nan tashi ba ta makareci wace tun daga lokacin yace na ga da fuskar sa ba ta makareci bace shi yasa Allah ya ce alladheena atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun san annabi sarai kamar yadda suka san iyaye cikin su yace alimtu anna wajhahu ghayru wajhi kadhab fuskar nan ba ta makaryaci bace shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje yayi da'awa a Saqifa ya kirawo mutanen Saqif zuwa ga musulunci Saqif yankin Daifa a yanzu kabilar Banu Saqif ko Saqif lokacin da annabi ya je musu wa'azi a lokacin abinda wani babban mutum daga cikin mutanen garin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la aqulu kalimatan wahida ba abinda zan ce in akwai abinda zan ce magana ɗaya zan yi in kunta sadiqan fa anta ajallu fi aini min an arudda alaik idan har kai mai gaskiya ne to kafi karfin babba kamar ce domin bazarar da ka zo da ita babba ce ka ce kai annabi ne kai manzon Allah ne kuma babba kamar ta ne ba zai yi ba in dai har da gaske kai manzon Allah ne ba zai iya babba kamar ta ne ba wa in kunta kadhiban fa anta ahqaru min an arudda alaik ce in kuma ƙarya kake tafi da ita to da fi ƙarfin tsaya ina baka martan abinda zai nuna maka cewa in manzancin sa na gaskiya ne to ya girmama ta yadda ya fi ƙarfin a tsaya ana masa martan in kuma manzancin sa da yake da awa na ƙarya ne to yayi kaɗan shi a matsayin sa na babban mutum ya kula shi shi yasa Ibn Taymiyya yake faɗa wancan magana cewa mudda'ir risala imma an yakuna min afdalil khalqi wa akbalihim wa imma an yakuna min anqasil khalqi wa arzalihim shi yasa babu waɗanda suka fi lalacewa kamar waɗanda za su yi da'awar manzanci ko annabci bayan ba annabawan bane bayan ba manzannin bane annabi ya kira wasu dajjaluna kazzabuna ya kira wasu dajjalai maƙaryata wanda za su ce su ba annabawa ne ko su ba wa kansu sifar annabci haka kamannin annabi da halayensa da Allah ya ce innaka ala khuluqin azim su kadai sun isa su tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba wani dalili da ya zo da shi ba wata hujja da ya kawo da take nuna gaskiyar manzancinsa shi yasa cikin yabar da Hassan ibn Thabit yake masa law lam takun fihi ayatun mubayyinatun كانت بديهته تأتيك بالخبر لو لم تكن فيه آيات مبينة كودا باب وسهجوجي مؤجزوزي لذلك بيانا كان شوى النبي قسكياني كانت بديهته تنبيك بالخبر ظاهر انسا كان ايزي ايباك الابار انسا ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايزي ايباك الابار انسا شيسا دوانا نسكبتونا قبايا bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka yi da'awar annabci ƙaryarsu ta bayyana ƙarara domin an ga jahilcin su tsirara ƙaryarsu ta bayyana ƙarya ga fajirci ga yadda suke ta'amuli da shaidanu wajen sihiri da rufa'ido da dabo da bokanci haka nan duk wani wanda ya taɓa cewa shi manzon Allah ne kuma manzon Allah ne da gaske cikin annabawan Allah da manzanninsa da suka shuɗe har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma aka ga abin da yake tabbatar da haka a tare da shi wajen iliminsa da gaskiyarsa da amanarsa da alherinsa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa cikar wannan saboda shi wanda yake mai gaskiya har kullum alheri ne ake gani tare da shi duk wanda yake mai gaskiya to alheri za ka riƙa gani tare da shi duk wanda yake makaryaci sharri za ka riƙa gani da fajirci tare da shi ba za ka taba yuwa mai gaskiya ka ganshi da akasin haka ba ba za ka taba ganin mai ƙarya ka ganshi da akasin sifofin bagareci ba ba za ta yuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud da yake cewa alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا النبي يجي ناه ريكو لغسكيا ومن غسكيا تنا كيف تنزواغا أيوكا الخير أيوكا الخير كما سوسكي كيف تنزع الجنة وتم بزيه بشي بينا غسكيا إنا كردانا غسكيا سكي لما رنسا har sai an rubuta shi siddiqi a gurin Allah haka nan na hade ku da ƙarya domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga ayyukan fajirci mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana ta kirda dan ƙarya annabi ya ce har sai an rubuta shi babban bakareci a gurin Allah to kaga ashe duk sanda zaka ga mai gaskiya to dabi'unsa za su nuna maka mai gaskiya ne halayensa da kirkinsa da nagartarsa da amanarsa irin sa in yayi magana za a gaskata shi saboda wanda yake da irin wannan dabi'un shine mai gaskiya marar gaskiya kuwa zaka ga daga halayensa cin amana rashin gaskiya gulma keta bugunta zalunci waye waye zaka ga wannan tare da shi shi yasa in yayi magana maza sai ƙarya ce ko gaskiya ya faɗa ba sai a ƙaryata shi Allah ce hal udabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim bana ba ku labarin waɗanda shaidanu suke sauko musu ba suna sauka akan kowane babban makaryaci mai yawan zulubi saboda matattarar shaidanu shine mutumin da yake yawan saban Allah yake yawan ƙarya nan ne shaidanu suke to mutumin kuma da yake tare da wato yake tare da gaskiya da amana to wanda yana tare da Allah inda Allah ma'al ladina taqaw والذين هم محسنون الله yana tare da masu takawa yana kuma tare da masu ihsani saboda haka dabi'a da halayya da nagarta suna bayyana gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa me yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da munafikai yace walau da sha'u la arainakahum fala araftahum wala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl Allah ya'lamu a'malahum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau da sha'u da mun ga dama da mun ga dama la arainakahum da mun nuna maka su munafikai fala araftahum bisibahum da kuma ka gane su da alamominsu da alamominsu daga fuskokinsu daga yanayinsu daga mu'amalarsu zaka gane su wala ta'rifannahum fi lahnil qawli kuma wallahi za ka gane su daga salon maganarsu ka duba Ubangiji subhanahu wataala ya faɗi abu biyu da annabi zai iya gane munafikai abu na farko ya ce zai iya gane su da alamominsu na zahiri shi ne wala araftahum bisibahum za ka gane su da alamominsu amma a nan sai Ubangiji ya haɗa abin da mashi'a ya ce walau da sha'u amma a gaba sai ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahi za ka gane su daga salon maganarsu ma'ana abinda za a gane daga salon mutum maganar mutum da yadda yake fitar da wasu maganganu ya fi fitowa fili sama da abinda za a gane a zahirinsa in ba magana yi ba shi yasa a can Allah ya rantsuwa kuma bai haɗa abin da mashi'a ba amma a wajen simahu sai Allah ya haɗa abin da mashi'a ya ce in mun ga dama wanda yana nuna duk yadda mutum ya so ya ɓoye yanayinsa ya ɓoye halinsa yanayinsa zai nuna shi in ba a gane shi ta fuskarsa ba da irin take-takensa to za a gane shi daga irin salon maganarsa to haka da in mai gaskiya ne shi ma haka shi ma za a gane shi daga yanayinsa za a gane shi daga ɗabi'arsa daga halayensa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake yi musu inkari am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun shin ba su gane manzon nasu bane zaka suna inkarin sa sun kasa tantancewa da shi shi mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya bane babu shakka dabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna nuna gaskiya ne wannan kuma shi yake nuna mana cewa khabarul wahid duk wani hadisi ko labari da wani mutum guda ɗaya zai ruwaito mana shi kuma mutumin nan ya cika sharuɗin wanda ake karɓar labarinsa to babu wata hujjar da za ta sa a bayar da hadisinsa duk wani hadisi da mutumin da aka san shi aka san halayensa da ɗabi'unsa da gaskiyarsa da nagartarsa da iliminsa ya ruwaito to ba a cewa shi kadai ne ya ruwaito dan bai wasu ba su ruwaito ba sai shi da haka a jefar da hadisinsa a'a shi yasa Allah ya kafa hujja da wannan sanin da Qurayshawa suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu hujja yayi musu kusa da shi yace kun san shi kun san dabi'arsa kun san halinsa dan bai za ku karyata shi to haka da duk mutumin kirki da zai kawo hadisi sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka da hujjar cewa ba za ka karɓi hadisinsa ba sai idan kana da wata shaida da za ka bayar cewa ba da kirkin ba ne wannan shi ne abinda malamai suka yi hujja da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nizamta hujjarsa ga Qurayshawa da abinda suka sani da Annabi sallallahu alaihi wasallam na nagartar shi cewa wannan ya nizamta musu su karɓi maganarsa haka nan kai ma duk abin da za a ruwaito na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa da salsala ingantacciya mazajen da suka ruwaito dukkaninsu a tarihi ba a same su da abin ƙarya ba ba a same su da ƙarya ba kuma an yi musu shaida da ilimi to ba ka da hujjar da za ka karyata wannan magana ballantana har ka buɗi baki ka ce ba dukkan abin da aka ce sahihi ba ne Annabi ya faɗa wannan kuskure ne ba ƙarami ba in kaga an ce Annabi bai faɗa ba to an samu wani dalilin da yake nuna bai faɗa din ba an same shi a sanadi kowace irin illa kuma aka illanta matani da shi to a sanadi ta samu asali ba a matani kadai ba malaman hadisi ba sa illanta hadisi da matani kadai sai kaga sun ambaci illanta inda ta samu asali daga matani daga sanadi sanadin su ne waɗannan mazajen da ake karantawa wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane dukkan waɗannan da kake ambatan su kowanne sunan shi yana nan taskake da bayanin da aka yi a kansa in ma ba a san shi ba za a rubuta cewa wane wane ba a san shi ba wanda ya isa bayani saboda haka babu hadisin da ya inganta babu wata illa tare da shi kuma ka riƙa ɗarɗar wai Annabi ya faɗa ko bai faɗa ba in haka ne babu wani abin da za ka karɓe shi da hadisin manzala kowanne ma za ka isa masa shakka kenan kowanne aka faɗa za ka yi cewa ba lallai da Annabi ya faɗa ba ba duka wani abin da yake yiwa a hankali ba yake tabbata a waki hankalinka kwakwalwarka za ta iya sifanta ba za ta iya yi maka tunanin kowane irin abu amma ba lallai ya faru ba laysa ma jaza fil aqli takhayyuluhu jaza wuqu'u yanzu za ka iya tunani a kwakwalwarka za a wayi gari ko ina aka duba a cikin garin Bauchi banda gwalagwalai ba abinda za a gani zai yiwu ko Allah ya haka kuma zai yiwu ba zai yiwu amma ya yiwu duk saboda ka ko loka ba abinda ba za ta yiwu nan kafin mu tashi kowa Allah ya masa fiffike muna tashi kawai tashi tsama Allah ba zai iya yi ba a hankali ba abinda ba za ka iya kawo ba amma a aikace a ƙasa akwai ko babu ba don haka dan kwakwalwarka ta baka cewa ai Annabi ba lallai ya faɗa ba wannan koma mai shi kansa alqur'ani ka ita Allah ba lallai ya saukar da shi ba saboda haka wannan shine inkari na biyu da Allah subhanahu wataala ya musu cewa sun san Annabi sun san halinsa dan bai ba za su karba abin da ya zo musu da shi na alqur'ani da gaskiyar da ya zo musu da ita ba sai abu na uku na hudu wanda shine zamu tashi gobe insha Allah shine am yaquluna bihi jinna بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أبدا مكفدان ليدي الله إمام نادى wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh